إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمشي نبكي جوتا جماد الأولى هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 29 ga watan 10 miladiya ta 2025 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka wannan masallaci na Jibois dake cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wanda muke bin sharhin nan na Fathul Majid na Al-Allama Al-Imam Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata kusan malam ya kawo mana mas'alolin da muka samu a cikin wato babi na biyu babin falalar tauhidi da kuma yanda tauhidi ke kankarewa mai shi zinubai to mun fahimci mas'aloli daidai har guda 20 a cikin wannan babi mas'ala ta farko kamar yanda muka tattauna shine fadin falalar Allah mas'ala ta biyu yawan ladan da ake samu wato in mutun ya sabu yayi tauhidi a wurin Allah mas'ala ta uku yanda tauhidi ke kankare zinubai mas'ala ta hudu mun ji fassarar surar nan ta cikin suratul an'am aya ta 82 alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun mas'ala ta biyar malan ya ce mu lura da mas'aloli ko abubuwa guda biyar wadanda suka zo cikin hadithin Ubadah ibn Samit mas'ala ta shida Malam yake cewa idan ka hada hadisin Itban bin Malik da kuma hadisan Ubadah bin Samit da hadisan da suka biyo bayan wannan to ma'anar la ilaha illallah za ta bayyana a gare ka kuma daga nan ne zaka gane kuskuren waɗanda aka rude su suna tsammanin kalmar shahada la ilaha illallah iya fata baki kawai ake nufi bata shafi kudurin zuci ba da aiki na gabobi mas'ala ta bakwai wato jan hankali da fadakarwa game da sharadin da yazo cikin hadithin Itban ibn Malik mas'ala ta tara ta takwas kasantuwar annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya kara musu aminci da yadda wayannan su ma suna da bukatar ainihin wato fadakarwa da jan hankali game da falalar tauhidi mun fahimci haka game da mas'alar Annabi Isa tattauna Annabi Musa alaihi salam wajen tattaunawarsa da Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta tara an sake jan hankali game da yanda wannan kalma ta shahada take rinjayar dukkan sauran ababen halitta wato duk da kasantuwar wato da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah zaka samu mizanin su ba shi da nauyi ranar tashin alkiyama saboda sun gurbata ta sun kuma gauraya ta da shirka mas'ala ta 20 mun ji nassi ya tabbatar da ana iya cewa kasai bakwai kaman yanda ake cewa sammai bakwai mas'ala ta 11 mun fahimci cewa ashe sammai suna da bayi masu raya su da ibada kaman yanda kasai akwai bayin Allah da Allah ya halitta masu raya su da ibada mas'ala ta 12 tabbatar da sufa cikin sufofin Allah, dukkan wata sufa ta Allah madaukakin sarki a tabbatar da ita kamar yanda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa, ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ita a cikin hadisi ingantacce sabanin masu bin tauhidi ko aqidar ash'ariyya. Mas'ala ta 13, idan ka fahimci hadisin Anas to zaka gane ma'anar fadin sa a cikin hadisin itiban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi dhalika wajha Allah, ai annahu tarku shirki, ana nufin barin shirka, ba wai ana nufin fadin la ilaha illa Allah kawai a fatan baki kuma mutun yaje ya cigaba da yin shirka ba. Mas'ala ta 14, lura da jam'i ko hadi da aka yi, wato ka kula da yanda aka hada tsakanin annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wuri guda, aka nuna dukkanin su bayi ne na Allah kuma manzanni ne na Allah. Mas'ala ta 15, sanin dalilin da yasa aka keɓance annabin Allah Isa da kalimatullah. Mas'ala ta 16, sanin dalilin da yasa aka keɓance annabin Allah Isa a matsayin ruhullah, duk da cewa ba shi kadai ba, duk sauran halittun Allah duk ruhi ne na Allah kuma dukkanin su kalimatullah ne. Mas'ala ta 17, mun fahimci ma'anar wato ko mun san falalar imani da aljanna da wuta. Mas'ala ta 18, mun fahimci ma'anar fadin annabi sallallahu alaihi wasallam alama kana min al'amal, gurgurdan abin mutun zai shiga aljanna amma gurgurdan abin da ya kasance yana yi na aiki. Mas'ala ta 19, mun fahimci ashe mizanin auna ayyuka ranar tashin alkiyama yana da bangarori guda biyu, yana da bangaren dama, yana da bangaren hagu, ma'ana yana da kunne guda biyu. Mas'ala ta 20, wato ambaton fuska, wanda wannan ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki yana da fuska. To bayan wannan mun shiga cikin babi na uku a cikin wannan littafi, babin da yake magana akan man haqqaqa tauhida, duk wanda yayi ta haqiqi ya tabbatar da tauhidi da khalal jannata bi ghairi hisab, zai shiga aljanna ko hisabi babu. To me ake nufi da man haqqaqa tauhida da khalal jannata bi ghairi hisab? Yace ai wala azab, ta haqiquhu, tabbatar da tauhidi shine takhlisuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ib ash-shirki wal bid'i wal ma'asi, duk wanda tauhidin sa ya zamanto tsantsar tauhidi ne babu gaurai, tataccen tauhidi ne babu gurbata da shirka, babu gurbata da bid'a, babu gurbata da saban Allah, to wannan shi ake kira da tahqiqut tauhid. Duk wanda tauhidin sa babu ɗaya daga cikin abubuwa uku da suka gurbata masa tauhidi, na kama daga shirka, bid'a, saban Allah, to wannan yana cikin man haqqaqa tauhida. A ƙarƙashin wannan mun karanta wani dogon bayani na mai qurratul uyun, wanda shi ma ya sake fito mana da abin da ake nufi da tahqiqut tauhid. Qala al-mu'allifu ko musannifu rahimahullahu ta'ala, قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأتي الله مدوككين سركي يأتي إن إبراهيم للي النبن الله إبراهيم عليه السلام كان أمة يا كسن چي جاغورا ya kasance abun koyi, umma abun koyi kenan, annabi Ibrahim abun koyi ne, qanitan lillah mai tsananin biyayya ga Allah, hanifan mai kaucewa barna, walam yaku minal mushrikin, bai taba zama daga cikin masu shirka ba. Wannan annabin Allah Ibrahim khalilur rahman ya samu wannan digirgir na girmamawa da kuma wannan matsayi kasaitacce a wajen mahaliccinsa. Allah ya bashi ainihin wato a girmamawa da kuma ambato kyakkyawa, inda ya sufanta shi da umma, ya sufanta shi da qanitan lillah, ya sufanta shi da hanifa, ya sufanta shi da lam yakun minal mushrikin, sufofi wajen guda hudu, take da girmamawa, lambar girmamawa guda hudu Allah ta'ala ya ba annabi Ibrahim, yace jagora ne abun koyi, sannan mai tsantsar biyayya ne ga Allah, sannan annabi Ibrahim mai kaucewa barna ne, sannan annabi Ibrahim baya cikin masu shirka. Suratul Nahl aya ta 120. Sharhi: wasafa Ibrahim ko wusifa Ibrahim alayhi salam bi hadhihi sifat ko kace wasafa Ibrahimu alayhi salam Allah ta'ala ya sufanta annabin Allah Ibrahim alayhi salam bi hadhihi sifat da wadannan sufofi ko kace wusifa Ibrahimu alayhi salam an sufanta annabin Allah Ibrahim alayhi salam bi hadhihi sifat da wadannan sufofi allati hiya gayatu hiyal gayatu fi tahqiqi tauhid wadanda wannan sufofi sune makura wajen tabbatar da tauhidi sune gaya makura fi tahqiqi tauhid wajen tahqiqi da tantancewa da ainihin wato kalkalewa da kuma tsabtace tauhidi alula dauki sifa ta farko annahu kana umma Allah ya sufanta annabi Ibrahim da cewa shi umma ne ay qudwatan wa imaman mualliman lil khair wa ma dhaka illa litakmilihi maqama as-sabr wal yaqini alladhaini tunalu bihim al imamatu fid din yake cewa ay qudwa umma ana nufin qudwa abin koyi wa imaman jagora mualliman lil khair me koyar da alheri wa ma dhaka illa litakamilihi maqama sabr ba komai ne ya ba annabi ibrahim alaihi salam wannan matsayi ba sai dan ya cika dukkan wasu matsayai na hakuri dukkan wani mataki na hakuri da ake jarrabar bawa yayi hakuri annabin allah ibrahim allah yayi masa wannan jarrabawa kuma ya ci wannan jarrabawa wa idhibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahun wa idhibtala ibrahim rabbuhu wato ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim Allah ya yi masa jarabawa kala daban-daban fa atamma hunna kuma duk ya cinye su excellent ya samu duka ya cinye wayannan jarabobin babu wanda ya samu sakamako wanda yake ba abin yabo ba fa atamma hun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin da haka ya cika matsayi da dukkan wani mataki na hakuri wal yaqini da yaqini alladhaini wadanda wadannan matsayai guda biyu tunalu bihimal imama din me sanya zama jagora fiddini jagoranci kuma na addini ba jagoranci irin na duniya ba to ana buƙatar ya cika wadannan sufofi guda biyu as-sabru wal yaqinu annabi ibrahim alaihi salam ya zama imam ne sabida ya cika dukkan wasu matakai na as-sabru babu yanda za a yi mutun ya zama yana so ya zama jagora a addini amma ya zama mara hakuri za a cutar za a zaga za a yi zagon ƙasa za a tattare dukkan wani tattalin arziki za a kulle za a daure za ba abinda ba za a yi ba na cutarwa amma hakuri in aka yi karshe sai ga wannan da'awa ta yi nasara dukkan wani mai da'awa ta addini to yana buƙatar hakuri da aka fagen da'awa ta addini ba ta mai gajan hakuri bane duk wanda yake so ya zama jagora wa ja'alna lil muttaqina imaman ya zama jagora na mutane masu takawa to sai yayi hakuri wa ja'alnahuma immatan yahduna bi amrina Allah yace lamma sabaru mun sanya su su zamanto shuwagabanni jagorori yahduna da suke shiryar da mutane bi amrina da umarninmu lamma sabaru Allah ya ce yaushe muka yi musu wannan matsayin ya ce lokacin da suka yi hakuri da haka ba baya nufin cewa wannan layin duk wanda ya biyo shi layin annabawa ne wa ka'ayyin min nabiyyin qutil wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin kaga sai aka rufa ayar da hakuri da haka duk wanda yake karantar da mutane yake wayar da kan mutane yana buƙatar suffantuwa da suffa asabru wal yaqin da kuma sakankancewa da yadda da abin da yake kira mutane zuwa gare shi kada ya zama abin da kake kira kai ma da sauran shakku da sauran taba ba da inda a cikin wannan abin kai ma ba yadda kai da shi ba ba ka san ka hadu da Allah da wannan abin kana kira ne saboda kawai ka samu abinci ka samu tara jama'a amma kai ka sani cewa ba kan gaskiya kake ba a'a ana son wanda zai zama mai son jagoranci na addini to ya zama to yana da hakuri sannan yana da al-yaqinu sai mala yace alladhaini waɗannan abubuwa guda biyu as-sabr wal yaqin
da sune tunalu bihi mal imamatu fi dini ake samun jagoranci da shugabanci a addini. Athaniya sifa ta biyu bayan umma sai Allah ta'ala qauluhu fadin Allah qanitan annabi Ibrahim Allah ya sifanta shi da cewa shi qanitin qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yace al-qunutu da Allah ya sifanta annabi Ibrahim da qanitan kalmar al-qunutu din me take nufi sai shaykhul islam yace dawamu da'a ana nufin me dimantar da'a ga Allah ba za a ce mutum qanitun qanitun ba sai ya zama mutum ne wanda yake lazumta da kuma dimantar da'a ga Allah ba zai zama wani lokaci ka ganshi yana bin Allah wani lokaci ka ganshi yana shirme ko yana saban Allah a'a shi ko da yaushe yana cikin dawamu da'a ko yana sallah ko yana zikiri ko yana karatun alkur'ani ko yana azumi ko zai sadar da zumunci ko zai tafi neman halal ko da yaushe zaka same shi dawamu da'a wannan shi ake kira da ainin wato qanit wal musalli mai sallah idza dala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu musamman in ya zamanto yana yin doguwar tsayuwa a ce mutum ya karanta hizifi daya hizifi biyu hizifi uku a raka'a daya ruku'un sai ya yi dogon ruku'u aw sujuduhu ko sujuda dinsa ta zama mai tsawo fa huwa qanitun wannan shi ma ana kiransa qanit duk mutumin da in ya tada sallar nafila yana dadewa yana yi ya yi doguwar tsayuwa dogon ruku'u doguwar sujuda to wannan ana kiransa qanit قال تعالى الله مدوكين سركي تي امن هو قانت ينزو وند يا زما مي عباده ني انا الليل الوقت ساو ان دري ساجدا زاكا سامي شي yana sujada وقائما زاكا سامي شي yana tsaye يحضر الاخره yana tsoran lahira وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي يَنَا تَمَّانِي دَ كُدَيْن سَامُ الرَّحْمَةِ أُبَنْجِجِنْسَا شِنِي أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ وَيَخَافُ عَذَابًا أَنْ غَانِي كُو دَ هَكَا وَنْدَ يَزَمَا هَكَا كَاغَا شِي أَكِي نِفِي دَ قَانِت آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّي wannan suratul zumar kenan aya ta 9 intaha mulakkasan anan magana shaykhul islam ta tsaya kenan kalmar qanit ana nufin mutumin da ya zamanto mai lazumtar da'a ga Allah athalithatu sai sifa ta uku da Allah ya siffanta annabi ibrahim da ita annahu kana hanifan cewa annabi ibrahim mutum ne wanda yake kaucewa barna shine hanif qultu sai nace قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يأتي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يأتي الحنيف كلمر الحنيف تنا نفن المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى دوان دي كده وانا سفر شيئا كده ده حنيف مأكي نفي ده الحنيف المقبل على الله وان دي كي بسكنتر الله المعرض عن كل ما سوى wanda yake watsi da duk wanda ba Allah ba wannan shi ake kira da hanif ina fata an gane da haka ba a siffanta mutun da hanif inji ibn al-qayyim sai ya zama al-muqbilu ala Allah wato ko da yaushe mutun ne da yake fuskantar Allah madaukakin sarki da bauta da da'a ga Allah al-mu'rid an kulli ma siwa mutun ne mai bujirewa da ko unkula ga dukkan wanda ba Allah ba wannan shi ake kira da hanif to wannan sifar annabi Ibrahim yana da ita inta arabiatu sifa ta hudu annahu ma kana min al-mushrikina cewa annabi Ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba ay li sihhati ikhlasihi sabida tsantsar ko ingancin ikhlasin sa wa kamali sidqihi da cikar gaskiyar sa wa bu'udihi an shirki da nisanta sagabarin shirka wannan shine wa ma kana min al-mushrikina ko wa lam yakun min al-mushrikin ka duba lamba ta daya qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi miftahu dar as-sa'ada wato ka duba al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah a cikin littafin sa in tunda ya kawo shi cikin baka to yanda sunan littafin yake haka za a karanta shi sa ban ce fi miftahi daru sa'ada da sa'ada ba sai na ce fi miftahu daru sa'ada saboda ya kawo miftahu din daru zawa miftahu daru sa'ada a cikin baka wanda wannan shine sunan littafin ma'ana a cikin littafi mai suna miftahu daru sa'ada fil wajhi min fadl al-ilm a fuska ta 147 min fadl al-ilm ibn al-qayyim yake cewa na daga cikin falalar ilimi ko daga falalar ilimi inna allaha athna ala ibrahim ibn al-qayyim yake cewa Allah madaukakin sarki yayi yabo ga annabi ibrahim khalilihi badadin sa bi qawlihi da fadin sa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin lalle annabi ibrahim alayhi salam ya kasance abin koyi mai tsantsar biyayya ga Allah mai karkacewa ko kaucewa barna bai zama daga cikin masu yin shirka ba suratul nahl aya ta 120 al aya fa hadhihi arba'atu anwa'in min athana ibn al-qayyim yace wannan aya ta kunshi nau'i daidai har guda hudu na yabo ga annabin Allah Ibrahim ibtataha Allah ya bude usufofin ko yaban bi annahu da cewa shi annabi Ibrahim ummatan shi kadai al'umma ne me ake nufi da umma wa huwa al-qudwa shine abun koyi alladhi utamma bihi wanda ake koyi da shi qala ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud yace al-umma abinda ake nufi da al-ummatu al-muallimu lil khairi ana nufin me karantar da mutane al-khairi gashi shi kadai ne amma saboda al-khairin da yake karantar da mutane mutane suna yin koyi da shi shi sa ake ce masa umma wa hiya fu'ula bi dhammil fa shine ala wazni fu'ula umma fu'ula bi dhammil fa min al-i'timam wato daga kalmar al-i'timam koyi kal qudwa kamar dai kalmar qudwa ne shi ma abun koyi wa huwa alladhi yuqtada bihi shine wanda ake yin koyi da shi a dabi'unsa a halayyarsa a ibadarsa a tauhidinsa a sulukinsa duk ana yin koyi da shi shine wa huwa alladhi yuqtada bihi wal farqu bainal ummati wal imam to akwai bambanci tsakanin al-umma da al-imam lalle akwai bambanci kuma duk Allah ya sufanta annabi Ibrahim da su ya sufanta shi da al-imam ya sufanta shi da al-umma to amma akwai bambanci tsakanin umma da imam min wajahaini ta fuskoki guda biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki annal imama shi in kaji an ce mutum al-imam shine ma yu utamma bihi abinda ake koyi da shi sawa'un kana bi qasdihi wa shu'urihi aw la sawa'un da niyyarsa da nufinsa ake koyi da shi da saninsa ake koyi da shi aula ko kuma ba da saninsa ba ma da niyyarsa ba wannan shi ake irin wannan koyin shi ake kira da al-imam shi yasa zaka jagoranci mutane sallah ya ba lalle ka san wane ya bi ka ba an gane ko da haka ka dai san mutane sun bi ka wani kuma zai zo sai ya tada sallar ba da nufin wani ya bi shi ba sai wani ya zo ya jona ya bi shi daka al-imam shine wanda ake koyi da shi ba lalle da sanin shi ana koyi da shi ba ya kabbarta sallah bai san dawana da suwana duk sun zo sun bi shi daga baya ba sai yayi sallama sai ga an bi shi daka al-imam kalmar tana nufin shine wanda ake koyi da shi da nufin sa ko da sanin sa ko kuma ba da sanin sa ba ba da nufin sa ba wannan shi ake kira da al-imam wa minhu summiya at-tariqu imaman dan haka ake kiran tafarki hanya kenan ake kiranta da imam ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah ta'ala wa in kana ashabul aikati ladhalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin kaga anan sai Allah ta'ala ce wa in kana ashabul aikati ladhalimin haqiqa alqarya mai duhuwa sun kasance azzalimai wa in kana ashabul aika lallai alqaryan nan mai duhuwa la zalimina lallai sun zalunci kawunan su fantaqamna minhum Allah ya ce sai muka azabtar da su wa innahuma susubin labi imamin mubin suna kan putacciyar hanya ma'ana wato suna kan wani godabe putacci wa innahuma labi imamin mubin suna bin wani tafarki putacce suratul hijra aya ta 78 zuwa 79 ay bi dariqin wadhihi la yakhfa 'ala as-salik ay suna bin wata hanya wani godabe wani tafarki bayyananne wanda bai boyuwa ga wanda yake shiga cikin sa wala yusamma dariqu umma wala yusamma ad-dariqu umma amma ba a kiran ad-dariqu umma sai dai ana kiran al-umma ta zama ad-dariqul wadih an gane ko to wannan shine ainihin wato fassarar umma ko bambancin al-imam da al-umma kenan kaga hanya ba a kiranta umma amma ana kiranta imam ina fata an gane ba a kiran tafarki ya zama umma amma ana kiran hanyar da ake wucewa ana iya kiranta da al-imam athani nabiyu annal ummata lalle ita kuma kalmar al-umma fihi ziyaratu ma'anan akwai karin ma'ana akan al-imam a cikin ta in ka kalli kalmar imam al-imamu da al-umma akwai karin ma'ana da ta fito a cikin kalmar al-umma irin ma'anar da bata bayyana ba a cikin kalmar al-imam wa huwa alladhi jama'a sifatil kamal wa ake nufi da al-umma shine mutumin da ya tattare sufofin kamala fil ilmi wal amal ga ilmi ga aiki da ilimin wa huwa alladhi baqa fiha fardan wahda shine wanda yake wato baqa fiha ko baqiya fiha fardan wahda wato shine wanda za ka ga yakan wanzu fiha a cikin wannan sufan fardan wahda shi kadai ma'ana za ka ga shi wani lokaci shi ba za a ce mar umma amma an kazo sai ga shi kadai ne ma amma sufantuwarsa da wannan sufar kadai koda babu wanda ke tattare da shi koda ba wanda ya biyo shi koda ba wanda ya yarda da shi cikin al'umma da aka aiko shi cikin su shi kadai ana kiransa al'umma an gane ko koda ya baqiya fardan wahda koda shi kadai ya rayu tunda mun karanta a baya cewa akwai annabawa za su zo ranar tashin alkiyama wani annabin zai zo da mutum ɗaya tak wani annabin zai zo da mutum biyu rak wani mutum zai zo ba kowa tare da shi yanzu wanda ya zo da mutum ɗaya umma ne wanda ya zo da mutum biyu umma ne wanda ya zo shi kadai ma za a iya kiransa umma saboda ya suffanti da suffar al'umma fa huwa aljami'u shi al'umma shine aljami'u li khisalin tafarraqat fi ghairi shine mutumin da ya tattare wasu dabi'u wanda tafarraqat sirran rabu fi ghairihi akan wani wanda ba shi ba in ka samu wani wanda ba shi ba sai ka same shi ya sufanti da wannan sufar amma bai sufanti da ɗayar ba ɗayan kuma ya sufanti da wannan bai sufanti da wannan ba da haka shi kan ka samu mutum ya tattare irin waɗannan sufofin gaba ɗaya to da wahala ina fata an gane amma kana iya samun guda ɗaya a tattare da wani ɗaya ko biyu a tattare da wani ɗaya biyu kila ma har uku tattare da wannan amma dai samun wanda zai zama ya cika su gaba ɗaya to wannan wani abu ne da kuma sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba faka annahu bayana ghairahu bijtima'iha fihi faka annahu kamar dai shi annabi Ibrahim bayana ghairahu ya bambanta da wanda ba shi ba bijtima'iha fihi saboda su haduwar waɗannan suffofin a tare da shi wa tafarruqiha da kuma rarrabuwar waɗannan sufofin aw adami ha ko ma rashin su kwata-kwata fi gairihi akan waninsa wa lafzul umma lafazin al-umma yushiru bi hadha al-ma'ana yana nuna mana yana fahimtar da mu wannan ma'ana lima fihi min al-mimi saboda abinda ke cikin wannan kalma ta mimun al-mudha'afa wadda aka yi mata tad'if wato wadda aka yi mata tad'ifi aka yi mata damma aka yi mata shadda al-umma addallati ala dhammi, wato akai mata shadda wadda take nuni akan dhamma bi makharajiha wa takrariha. An gane ko? Al-mudha'afa addalla ala dhammi, wato an yi mata tad'ifi, shadda wadda wannan yana nuni akan ala dhammi bi makharajiha. An gane ko? In ka kalli makharajinta mafutarta wa takririha da kuma maimaita ta da ake yi, domin mimun ce guda biyu sai aka hade ta ta koma guda daya, sai aka yi mata tad'ifi aka yi mata shadda. Wa kadhalika dhammu awwalihi ko dhamma awwalihi, haka kuma dhammu awwalihi, fa inna dhammata min alwawi al-umma, kaga al-umma addalla ala dham wadda take nuni akan dhamma bi makharajiha, in ka kalli makharajinta mafutarta wa tikrariha da kuma maimaituwarta. Wa kadhalika dhammu awwalihi, haka ma dhammu awwalihi yuwa farkon dhamma ko dhamma awwaluhu, wato da kuma dhamma da aka yi farkon kalmar. Fa inna dhammata, saboda a larabci ita dhamma min alwawi, tana bangaren wawun, kaman yanda kasra take bangaren yaun, kaman yanda fataha take bangaren alif. Kaga an raba alif yana tafiya da fataha, ya tana tafiya da kasra, waw yana tafiya da dhamma. Wa makharajiha fayudammu inda nutqi biha, da kuma mafutarta da aka sai ayi dhamma inda nutqi biha, lokacin da za a yi furta wannan kalma. Wa atabi ta'id dalla ala alwahda, sannan sai kuma mutun ya kawo ta'un wadda take nuni akan kadaitaka, kal gurfa, kamar kalmar gurfa, kaga guda ɗaya kenan, jam'in gurab. Wal luquma, kaga shi ma luquma guda ɗaya kenan, luqaymat ko wato wato abin nan, kaga in ka ce al gurfa wal luquma, kaga gurfa ta zamanto mufrad, luquma ita ma ta zama mufrada. An gane ko? Sai yake cewa wa minhu alhadith, daga dadde aka samu hadithin inna zaid ibn amr ibn nufail yub'ath yawm alqiyamati ummatan wahdahu, a ciki aka samu wani hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zaidan ibn amr ibn nufail, lalle zaidu dan amru dan nufail, yub'ath yawm alqiyamati, za a tashe shi ranar alqiyama, umma, gashi an sufanta shi da umma, sannan sai aka ce wahdahu shi kadai, gashi shi kadai ne kuma an ce za a tashe shi umma. A gane ko? Kaga kenan ya cika wannan sufa da ake kiran mutum umma in yana da ita. Fa dhammu wal ijtima'u lazimun lima'na al umma, da haka da dhamma da tattaruwa duk wa'annan sun lazumta ga ma'anar kalmar umma. Wa minhu summiyatil ummatu allati hiya ahadul umami, dan haka ne ake kiran al-umma, wanda kalmar al-umma daya ce daga cikin daidaikun al-umami al-ummomi, li'annahum an-nasul mujtami'una ala dinin wahidin, saboda su mutane ne waɗanda suke tattaruwa ko suka tattaru akan addini guda daya, aw fi asrin wahidin, ko suka yi zamani daya, sai a kira su umma. Ko dai ya zamanto aqidarsu daya da na da da na yanzu, duk ana iya kiran su al-umma. Ko kuma ya zamanto mutane ne da suka yi zamani daya, su ma ana kiran su umma. Athani na biyu, qawluhu qanitan, qala ibn mas'ud al-qanitu al-muti'u wal-qunutu yufassaru bi ashya'a kullaha tarji'u ila dawami ta'a. Sai yake cewa Ibn Mas'ud yake cewa al-qanitu, ana nufin al-muti'u, mai biyayya ga Allah. Sai yake cewa wal-qunutu, ita kuma kalmar al-qunutu, yufassaru, ana fassara ta bi ashya'a, da abubuwa da dama, kullaha, dukkan abubuwan da aka fassara kalmar al-qanitu da ita, tarji'u ila dawami da'a, za ga wannan ma'anar ko wannan fassarar da aka yi tana komawa zuwa ga dawama akan da'a, dimanta da'a ga Allah. Athalis, na uku, qawluhu hanifa, wal hanifu al muqbilu ala Allah, mutumin da yake fuskantar Allah shi kira hanif. Wa yalzamu min hadha al ma'ana, ya kunshi yana lazumta game da wannan ma'ana mailuhu amma siwa, karkatarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma barin wanda ba Allah ba. Fal mailu lazama ma'anal hanif, da aka kalmar mailu ta lazumci ma'anar al hanif. La annahu mawdu'uhu lughatan, la annahu mawdu'uhu lughatan, ba wai mahallinta bane da bugiranta a larabci. To amma duk inda take la zamal hanif, duk inda kalmar al mailu take, to tana lazumtar al hanif. Al hanif baya iya rabuwa da ainihin wato al mailu. An gane ko? Arabi'u na hudu, kaunu qawluhu shakiran li an'ami wa shukuru lin ni'ami mabaniyun ala thalathati arkan. Ga wata sifar da Allah ta'ala bayan ya ce wa lam yakun minal mushrikina, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina. An fadi sifofi guda huda nan, sai kuma Allah ya ce shakiran li an'ami. Daga cikin sifar annabi Ibrahim, mai godiya ne bisa ga ni'imomin da Allah ta'ala ya masa, shine shakiran li an'ami. Wa shukuru lin ni'ami, godiya akan ni'imomi. Fala mabaniyun ala thalathati arkan, an gina dukkan wata godiya da zakai akan wata ni'ima da Allah ya ma, to an gina ta ne akan wasu rukunai guda uku. Na farko al iqraru bin ni'mati wa idafatuha ila al mun'imi biha wa sarfuha fi mardatihi wal amalu fima fiha bima yajibu, fala yakunu al abdu shakiran illa bi hadhihi thalatha. An gane ko? Da haka ba za a ce bawa mai godiya ga Allah ba sai ya cika waɗannan rukunai guda uku. Na farko al iqraru bin ni'mati wa idafatuha, ko wa idafatiha ila al mun'imi biha. Abu na farko, yadda da tabbatar da ni'imar da kuma jingina ni'imar zuwa ga wanda ya yi ni'imar. Wannan shine rukuni na farko. Rukuni na farko kenan, ka yadda da kuma tabbatar da wannan ni'imar, ko ta lafiya, ko ta ƴaƴa, ko ta mata ta ƙwarai, ko ta musulunci, ko ta sunna. An gane ko? Ko ta mulki, ko ilimi, ko wadata, ko wace irin ni'ima. Na farko ana so in wato alamun godiya ga wannan ni'imar kama yadda Allah ya yi ma. An gane ko? Ka yadda da ni'imar, kar ka zama mai butulci, an yi ni'imar amma ka nuna san ba a ma yi maka ni'imar ba. Daga cikin alamar ka gode wa ni'ima shine a same ka ainihin wato kana tabbatar da ita kanta ni'imar. A ƙarƙashin wannan kuma, da jingina ni'imar zuwa ga wanda ya maka, ka yadda da ni'imar kuma ka yadda cewa Allah ne ya maka wannan ni'imar. Wannan shine alama ta farko ko rukuni na farko na godiya akan ni'ima da Allah ya bawa. Na biyu, wa sarfuha fi mardati. Abu na biyu, sai kuma sarrafa ita wannan ni'imar da Allah ya maka cikin abin da zai jawo ma yardar Allah. Wannan ita ma alama ce ta ka gode. Allah ya yi maka ni'ima kuma ka dinga amfani da ni'imar a inda bai dace ba, wannan butulci ne shi ma. Na fata an gane. Da haka alamar cewa ka gode da ni'imar da Allah ya maka, na farko ka yarda an yi ni'imar, kuma kana ganin ka yarda Allah ne ya maka ni'imar. Daya. Na biyu, to kai amfani da wannan ni'imar cikin yardar Allah. Ka samu ni'imar samun mata, ka yi aure, to ya zamto tun daga farkon auren har ƙarshensa baka yi amfani da wannan ni'imar wajen sabawa Allah ba. Alamar ka gode kenan. Ma'ana alama na nuna cewa baka yi godiya ba akan ni'imar da Allah ya maka ta aure, da aka yi auren kuma kai dinga yin abubuwan da suka saba wa Allah a cikin auren. Wannan ko ka ce ka gode wannan ba godiya bace. Abu na biyu da ake gane ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka shine amfani da ni'imar zuwa ga abinda Allah ta'ala zai yadda da shi. Wal amalu fiha bima yajibu, rukuni na uku da kuma yin aiki a cikin wannan ni'imar cikin abinda yake wajaba. Wadata Allah ta'ala ya maka, to daga cikin alamar ka gode wa wadatar shine ka dinga fitar da zakka, domin fitar da zakka a cikin dukiya wajibi ne. Na farko kaga kenan ka yadda akwai ni'imar, akwai wadatar, ka kuma yadda cewa Allah ne ya maka wadatar ba hikimar ka bace ko wayanka. Na biyu kana amfani da wannan wadatar cikin abin da zai ƙara samar maka yardar Allah. Sannan na uku ya zamanto duk lokacin yayi kana tsayawa ka cire haƙƙin Allah na wajibi a cikin ta, shikenan ka gode wa ni'imar da Allah ya maka kenan. Ba kawai ka ringa alhamdulillah alhamdulillah, wannan fata baki kenan. Godiya ga Allah madaukakin sarki ka ji rukunai ne guda uku. Sai malai yace fala yakunul abdu shakiran, babu yanda za a yi bawa ya zama mai godiya ga Allah illa bi hadhihi thalathati, sai da waɗannan abubuwa guda uku. Wal maqsudu abun nabi annahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala madaha khalilahu, ya yabu badadin sa bi arba'i sifatin, da sifofi guda hudu. Kulluha dukkan waɗannan sufofin tarjo ilal ilmi, dukkan sufofin ka kalle su suna komawa ne zuwa ga ilimi. Wal amali da aiki bi mujibihi da abinda ke wajabta hakan, wa ta'alimihi da karantar da wannan ilimin, wa nashrihi da yada wannan ilimin. Fa adal kamalu kullihi ilal ilmi wal amali, sai in ka duba sai ga kamalar wato fa'adal kamalu, sai cikar da kamalar ta dawo kullihi gaba ɗayanta ila al ilmi zuwa ga ilimin. Wal amali bi mujibihi da aiki da abinda ilimin yake wajabtawa, wa da'awatil khalqi ilai da kuma kiran halittar Allah zuwa ga wannan ilimin. Wa qala fi qurratul uyun, ya fada a cikin littafin wato qurratul uyun. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى, ابن كثير رحمه الله تعالى يتي يمده الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام. وجم فسر وانا آية سي ابن كثير كتوى الله سبحانه وتعالى يا يبباونسا كما منزنسا بداتنسا النبي إبراهيم عليه السلام إمام الهنفا شغبما ستوهيدي بتبرئته من المشركين, ta yanda Allah madaukakin sarki ya wanke shi ya kuma kubutar da shi daga mushrikai. Wa minal yahudi da yahudawa, wan nasaraniyati da nasara, wal majusiya da maguzawa. Wayannan ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan, walakin kana hanifan min wa hanifan muslima, walam yakun minal mushrikina. Wal ummatu huwa al imamu alladhi yuqtada bihi, kalmar al umma ko tana nufin jagoran da ake koyi da shi. Walqanitu, kalmar qanitu tana nufin huwal khashi'ul muti', shine mutum mai khushu'i kuma mai biyayya ga Allah. Wal hanifu, kalmar al-hanif, al-munharifu qasdan an ash-shirki, da wanda yake karkacewa da nufin sa ga barin shirka ila tauhidi zuwa ga tauhidi. Wal hadha qala, dan wannan ne Allah ta'ala ce wa lam yakun minal mushrikin, annabi Ibrahim da dai bai zama daga cikin masu shirka ba. Wa qala mujahid, Mujahid ibn Jabal yace kana Ibrahim umma, annabi Ibrahim ya kasance shi kadai al'umma ne, ay mu'minan wahda, ay shine wanda farkon, wa ana awwalul mu'minin, shine farkon wanda ya imani a cikin al'ummarsa. Wan nasu kulluhum idza ka kufarun, a lokacin gaba ɗaya mutane kafirai ne har da mahaifinsa. Wa idza qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, wannan ya tabbatar da hatta mahaifin annabi Ibrahim alayhi salam a lokacin shi ma yana kan shirka. Da haka kenan hanif yana nufin shine farkon wanda Allah madaukakin sarki ya fara ainihin wato kimsawa imani a cikin mutanen zamanin sa. Qultu wa kilal qawlaini haqqun, malai ce duk zantuttukan guda biyu duk gaskiya ne. faqad kana al-khalil alayhi salam kadhalika annabun allah ibrahim khalil haka yake wa qawlu mujahid maganar mujahid wallahu a'lam lamma kana al-khalil kadhalika fibtida da'watihi wa nubuwatihi wa risalati yayinda annabi ibrahim khalilur rahman ya kasance a farkon da'awarsa da farkon annabtarsa da manzancinsa sallallahu alaihi wasallam famadahu Allah to wannan ne yasa Allah ya yabe shi bi tabri'ati minal mushrikin ta hanyar kubutar da annabin Allah Ibrahim daga cikin masu shirka kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a Allah ta'ala ce wadhkur fil kitabi ibrahim katina qissa da labarin annabi ibrahim a cikin littafi innahu lalle annabi ibrahim alaihi salam ya kasance kana siddiqan ya kasance mai gaskiya ne nabiya kuma annabi ne idh qala li abi katina lokacin da annabi ibrahim yace da mahaifinsa ya abati yace ya abba ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wai me yasa kake bautawa abinda baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a kuma ba zai maganin komai ba suratu maryam aya ta 41 zuwa 42 wal ayatu ayoyi kaman na 43 zuwa na 50 wal qawl qawlu wato ka karanta wannan ayoyi tun daga na 42 43 har zuwa na 50 duk zaka ji yanda annabi Ibrahim alaihi salam suka yi ta musanyan wato magana da shi da mahaifinsa yace mahaifin kaza mahaifin yace masa kaza yana kokarin ya jawo hankalin uban amma ina uban al'amari ya riga yayi nisa wa qawluhu da fadin sa wa inna min shi'atihi la ibrahim lalle na daga cikin mabiya addinin sa akwai annabi Ibrahim idh jaa rabbahu lokacin da yazo ubangijin sa bi kalbin salim da zuciya wadda take lafiyayya wadda babu larura suratu safat aya ta 83 zuwa 84 wal ayatu da kuma sauran ayoyin da suka biyo bayan nan tun daga ta 85 har zuwa ta 113 ba hadha wallahu a'lam kana fibtida'i da'awati alaihi salam wannan Allah shine mafi sani wannan ya faru ne a farko-farkon da'awar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam walam yaku idh zaka ala wajhi al-ardi muslimun ghaira domin a wannan lokacin babu wani musulmi a ban kasa in ba shi annabi Ibrahim ba wa bidhalika jaa al-hadith dan haka ne hadisi ma yazo akan haka wa qawluhu fadin sa walam yaku min al-mushrikina faqad faraqa al-mushrikina bil qalbi wal lisan wal arkan hakika ya rarrabe da kuma bambanta tsakanin mushrikai ya bambanta mushrikai bil qalbi da zuciya wal lisan da harshe wal arkan da gabobi wa ankara ma kanu alaihi ya kuma yi inkarin abinda suke kansa min ash-shirki billahi na shirka da Allah fi ibadatihi a cikin bautarsa wa kasril asnam da bautatawa ainihin wanda karya gumaka wa sabarin alama asabahu da kuma hakuri akan abinda ya same shi fi zatillahi sabida Allah wa hadha huwa tahqiqut tauhid wannan duk bayanin fa da kake taji shine ake nufi da tahqiqut tauhid da mallam a can ya bude babu yace babu ma jaa fi tahqiqut tauhid wa huwa asasuddin domin wannan shine tushen addini wa ra'su shine jigo ginshikin addini kama qala ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ce idh qala lahu rabbuhu aslim katina lokacin da Allah ya ce wato ubangijin sa ya ce da shi aslim ka musulunta ka mika wuya qala aslamtu li rabbil alamin yace na riga na mika wuya ga ubangijin talikai suratul baqara aya ta 131 wa anta tajidu akthara man yaqulu la ilaha illa allah mana yace zaka samu da yawa daga cikin masu cewa la ilaha illa allah wa yadda ila islam daga da yawa daga cikin masu da'awa su musulmai ne ya fa'alu shirka billah amma sai ga mutun yana aikata shirka da Allah fi ibadati a cikin bautarsa bid'awati man la yadurru ta hanyar kiran wanda ba zai cutar da shi ba wala yanfa'u kuma ba zai amfana da shi ba min al-amwat na matattu wal ga'ibina da waɗanda ba sa nan wadawagiti da dagutai wal jin da aljanu wa gairihim da wasunsu wa yuhibbuhum kaga kuma yana kaunar waɗannan wa yakhafuhum wa yuwalihim kai yana jibuntar al'amarinsu wa yakhafuhum yana tsoransu wa yarjuhum yana kuma kaunarsu wa yunkiru ala man jaa وينكر على من دعا الى عباده الله وحده kuma zaka same shi ma mutun ne wanda yake inkari ga duk wanda ya ganshi yana da'awa da kiran mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai wa tarki ibadati masiwa da kuma watsi da bautawa duk abinda ba Allah ba wa yaz'umu anna zalika bid'atun wa dalala sai kaji mutun yana wannan irin da'awar wannan salan kiran shi ma bid'a ne kuma bata ne zamanin annabi ba haka aka yi ba ai wa'azi da lasifika ba ba ai wa'azi da kaza kaza ba ba ai da kaza ba wannan sai kaji mutun yana wannan wa yu'adi man amila bihi kuma kullun yana adawa da duk wanda yaga yana aiki da tauhidi wa ahabbahu wa yu'adi man amila bihi wa ahabba yana adawa da duk wanda yake aiki da tauhidi kuma yana son tauhidi wa ankara shirka kuma yaga yana inkarin shirka wa abgadahu yana kin shirka to shi kuma abokin fadan sa kenan wa ba'dhum la yu'addu tauhida ilman wani daga cikin irin wannan ba ma ya daukan tauhidi a matsayin wani ilimi wala yaltafitu ilayhi shi yasa ko waiwayawa zuwa ga irin tauhidi baya yi lijalihi bihi saboda ya jahilci menene tauhidi wa adami mahabbatihi da kuma rashin kaunarsa ga shi wannan tauhidin fallahu almusta'an Allah ta'ala ya taimake mu to insha Allah sharhin wannan magana sai mu kwana ita darasi na gaban insha Allah sai mu tashi wata sabuwar gabar kultu يوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم سيمتاشنا إن شاء الله بنا موكرا تعيزا مديدي الله تعالى يبا ملادا كسكرا نموكي قوتن تبان هرشي الله مدوك كنسر كي غافر تامنا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله